رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أدد سمنا قوم شاشد كنا أتكين تفسير القرآن من جرمة يو 20 دبوك قوتا صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تبود قريب إذا أشرين دترا عند إذا شد بيرجع وتم أكو تشي كرات تبود إلى تبتن إلى ديا زام تاشي آية تقوم شاء أكو أتين سورة البقرة فإن الله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب الله يتي اليهود Yahudawa sun ce laysatin nasara ala shay nasarawa masu bin addinin annabi Isa laysatin nasara ala shay ba sa kan wani abu ba sa kan komai wa qalatin nasara nasarawa ma suka ce laysatil yahudu ala shay yahudawa ba sa kan komai wa hum yatluna alkitab alhali dukkanin su su biyu da Yahudawa da Nasara suna karanta littafin Allah da aka saukar a gare su kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar yanda waɗannan suka faɗa haka waɗanda yake ba sa sani wanda ba su da ilimin littafi haka nan su ma suka faɗi irin maganar su wallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama dan haka Allah zai hukunci tsakanin su ranar alqiyama fi ma kanu fihi yahtalifun a cikin abin da suka kasance suna yin sabani a cikin sa na al'amarin addini wannan ayar ta sauka ne kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace yayin da Nasara na kasar Najran a kudancin Makka take cikin Yemen a da wanda a yanzu tana kudancin Saudi Arabia sun karba addinin Kirista sune Nasara bani Tablib sun karba addinin Kirista ta hanyar kasar Abyssinia ta hanyar kasar Habasha ta ka addinin Kirista ya kai zuwa gare su to sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta biyu bayan hijira bayan yakin Badar kafin yakin Uhud da suka zo Yahudawa sai suka zo wajen da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ma Yahudawa suka zo sai suka ce ai su Nasara ba sa kan komai na wani addini suka ƙaryata Annabi Isa suka kafirce da Attaura suma nasara da suka ja ka sai suka ce ai yahudawa suma ba sa kan komai akan na wani addini, addinin su ba komai bane. Suka kafirta da annabi Musa, suka kafirta da attaura. To shine nan Allah madaukakin sarki yake zargin su akan, yake zargin su akan wannan dabi'a ta su wadda ta mai da su, da su da mushrikai ba su da bambanci. Mushrikan da suke aibatawa da cewa su ba su da ilimin littafi, to kamar haka su ma haka mushrikai suka rinka suke fada dangane da addinin musulunci, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akan komai yake ba. To dan haka dan sun zo sun fada, dan su nasara sun fada, sun zamanto tamkar kirista, tamkar yahudu, sun zamanto tamkar mushrikai. Annan Allah madaukakin sarki yace laysatin nasara wa qalat al-yahudu laysatin nasara ala shay, nasara ba sa kan wani abu. Nan an kawo na kira a siyakin korewa, wato ba sa kan wani abu wanda ake idaya shi a cikin gaskiya, wato ba su da babu wata gaskiya komai kankantarta tare da su. Wato gabaki daya addinin su ba addini bane. Wannan ya kunshi inkarin addinin nasara. Haka dalika nasara abinda su ma suka faɗa ya kunshi inkarin addinin yahudu, da cewa abinda ke cikinsa gabaki daya ƙarya ne. To shi yasa wannan shi ne dalilin, shi ne hikimar kawo jumlar hal, jumlatul haliya. Wahum yatluna alkitab, gashi kuma suna karanta littafi, wato ya ku waɗanda aka saukar muku da alqur'ani. Ku yi mamakin waɗannan mutane, suna karanta littafi, suna karanta ilimi da ya zo musu daga Allah, amma kuma ga abin da suke faɗa. Wadhalika an cewa dukkanin su suna karanta attaura. Nasara sun yadda da attaura, ita ce alƙawarin farko. Yahudu shine attaura da aka saukar musu. Kuma a cikin attaura akwai bishara da zuwan annabi Isa da neman a gaskata shi. A cikin linjila akwai gaskata annabi Musa da gaskata attaura, don sun ma yadda da attaura. Saboda haka yayin da ɗaya daga cikinsu ya kore gaskiyar da ɗayan yake a kai, shi ma kansa ya kafirta kansa ne. Da kamar musulmi ne, ya soki annabi Musa da littafin da aka saukar a gare shi, ko ya soki annabi Isa ya ce annabi Isa baya kan wani addini, baya kan wani abu na gaskiya. To in yai haka ya rusa nasa addini. To shine mahallin ta'ajjubin. Wa hum yatluna alkitab, yasa aka kawo jumla haliya, ba aka kawo jumla ta istinafi ba, a ce su kuma masu karanta littafi ne, a'a. Wato suna yin wannan al'amari alhali kuma suna karanta littafi, wato wannan ya isa abun ban mamaki. Alkitab anan wajen yana daukan ma'anar ta attaura, dukkanin su suna karanta alkitab, shine attaura. Saboda haka al-din lil ahdi, lil ahdiya ce ta, wato littafin nan da yake sananne ne a wajen su duk gabaki ɗin, shine attaura. Ko kuma ta zamanto alce ta jins, wa hum yatluna alkitab, suna karanta alkitab almunazzal, littafin da aka saukar daga Allah, wanda wannan yake ba su sifar ahlul kitab, ma'abuta littafi. Ahlul kitab su ne mutanen da suka sufantu da sifar ilimi, wato ma'ana wannan magana ta su, suna wannan maganar kuma gashi suna da ilimi. Wato abun mamaki mai ilimi yana magana ba bisa hujja ba, abun mamaki mai ilimi yana bin san zuciya, domin magana ce da sagila ta akan alhawa, akan san zuciya. Tunda kowanne a cikin sukar abokinsa ya rusa kansa, a cikin ƙaryata abokinsa ya ƙaryata kansa, saboda haka yayi tibka da warwara. Dan haka abun mamaki ne ga mai ilimi, wannan yana kan cewa wajibin ilimi shine ya sanya mutum ya hana shi bin san ransa. Wajibin ilimi ya hana mutum bin san rai, shi yasa shine mahallin ta'ajjubi din. A dukkan ma'anar biyu akwai ta'ajjubi. Wato ko dai in ka fassara alkitab da ma'anar attaura, wato suna karanta attaura, dukkaninsu sun yi imani da attaura, amma kuma sun zo sun warware ta bisa san rai. Ko kuma dukkaninsu ma'abuta ilimi ne, amma iliminsu bai haskaka musu basirarsu ba, sun bi san rai, wanda ya nuna cewar kenan sanin littafin Allah ko kuma mutlakan sanin ilimi wanda aka saukar daga Allah, daga cikin wajibinsa ya hana mutum bin sirransa, ya hana mutum fadan ƙarya bisa sirri. Dan haka idan aka ga mai ilimi yana wato bin sirransa wajen rusa gaskiya da bin bata, to wannan abin ai mamaki ne, abin ai ta'ajjubi ne akan sa, shine mahallin kawo aljumlal haliya anan wajen. To Allah yace kadhalika, kamar haka, qala alladhina min qablihi qala alladhina la ya'lamun, wadanda ba su da ilimi su ma suka fada mithla qawlihim, irin kutankucin zancen su. Nan wajen an kawo adatu tashbih har guda biyu, aka kawo kaf lit tashbih kuma aka kawo mithla. Kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim, kamar haka wadanda ba su sani ba suka fadi irin maganar su. To dan malamai suka ce kadhalika ta farko din nan ita ce ainihin tashbih, ai kamar yanda suka fada haka wadanda ba su da ilimi mushrikai su ma suka fadi irin maganar, sai ta zamanto tashbihin mithla ta biyu wadda ke ita ce ta tashbihi, karfafa tashbihin farko tai wanda ake da kafu tashbih, sai ya zamanto taukidi ne. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, alqur'ani ya nuna gwaninta ne a nan wajen ta balagar magana, tashbihin da yake cikin farko ba shi ne tashbihin da yake nufi ba. Kadhalika, ai kamar inda waɗannan Yahudawa da Nasara suke magana bisa alhawa ba bisa hujja ba ba bisa ilimi ba, haka mushrikai ma wanda ba su da ilimi suke magana, suka faɗi mithla qawlihim, irin maganarsu. Su ma abinda suka faɗa shine laysal muslimuna ala shay, saboda haka a nan wajen an nuna cewa ita wannan maganar sawa'un mushrikai ne suka faɗe ta, sawa'un yahudi ne suka faɗe ta akan nasara, ko nasara suka faɗa akan yahudi, dukkanin maganganun gabaki ɗaya su uku hanyar su ɗaya wajen cewa magana ce da aka yi ta a bisa sirrai ba bisa ilimi ba, shine ma'anar tashbihi din, shine ma'anar kadhalika ta farko. Wato maganar su ta yi daidai cewa kowanne ya nuna cewa addinin da Allah ya saukar ba komai bane, addinin da Allah ya saukar ba komai bane, Allah bai saukar da wani abu ba, Allah bai saukar da wani abu ba, dukkanin su abinda suka faɗa kenan. To tashbihin na farko aka ce na kadhalika din, ma'ana yadda wato tashbihin hali ne, cewa wannan maganar ta su kowanne daga cikin su ya faɗe ta a halin yana bin san rai ba a halin ya gina ta a bisa ilimi ba, kuma shine nuktar da yasa aka kawo aka ce alladhina la ya'lamu, cewa haka zalika kamar yanda wa'annan masu ilimin amma suka zamanto tamkar marasa ilimi suka faɗi magana bisa san rai, haka waɗanda yake su dama can ba su da ilimin haka su ma suka faɗa. Mushrikai su ne suke cewa ma anzalallahu ala basharin min shay, ma anzalallahu ala basharin min shay, shine maganar da suka faɗa irin ta Yahudawa da Nasara, Allah bai saukar da komai akan wani ba. To masu ilimi ma da suka yi wannan maganar, Allah ya rusa maganar su cewa sun yi ta ne bisa hawa, ballantana ko marasa ilimi? To bayan duk sun yi wannan shine sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu narkon azaba, bayan ya nuna cewa maganar su sun gina ta ne a bisa jahil, a bisa bin san rai, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman taba'a hawahu bighairi hudan min Allah, babu wanda yafi zalunci sama da wanda yafi san ransa ba tare da shiriya daga Allah ba. Saboda haka wannan kuma sananne ne tunda an karanta ta a cikin Al-Qur'anin, Al-Qur'ani da aka saukar a surar Makkiyya, a cikin suratul Qasas wannan ayat ta sauka, saboda haka an riga an karanta wannan. Saboda haka da aka faɗa tamkar an ce waɗannan sun fi kowa zalunci, to tunda ku haka ne sun fi kowa zalunci, to fallahu yahkumu bainahum, Allah zai hukunci tsakaninsu. Saboda haka randa Allah ya hukunci makoma azzalimai kuma a wajen Allah sananna ce, fima kanu fihi yahtalifun, Allah zai hukunci tsakaninsu a cikin abinda suke sassabawa a cikinsa ranar alkiyama. Wannan a cikin wannan akwai tabbatar da cewa rayuwar nan ta duniya ba a nan ne ake yinta ta kare ba, duk abin da kaga ana yi a nan, duk gwagwarmayar da ake, duk fa'ajashin da ake yi ba a nan ne ake yin ta kare ba. Kuma wannan yana nuni a wato matukar gaskiyar Al-Qur'ani da kan cewar duk shegantakar ka je kai ba sai an yi an dauki wani takallufi wajen bayyana maka kai da kuka kai da ba karshen kiranin tafi kuma in karshen naka yazo ga Allah zaka koma a cikin wannan akwai tabbatar da al-ma'ar da kuma tabbatar da hisabi da hisabi da jaza'i ranar al-qiyama na'am
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الله يقول ومن أظلم باب وندي فزالينشي wannan istifhami ne da ma'anar inkari waman azlam wato ma'anar sa shine wayafu zalunci bisa wanda za a ambata yanzu ma'ana ba wanda yake shi zalunci ba wanda yake zalunci mimman mana'a masajidallah daga wanda ya hana masallatan Allah an yudkara fi hasmu a rinka ambatan sunansa a ciki ta hanyar yi masa salati da tasbihi a ciki wasa'a fi kharabiha kuma bayan ya hana wato a ambaci sunan Allah a masallatai kuma yayi faɗi tashi yayi kokari wajen rusa masallatan rusawa ta ma'ana ko rusawa hissan abinda hissan aw ma'ana rusawa wato a zahiri ko kuma rusawa ta baki Allah yace ulaika waɗannan masu aikata wannan ma kana lahum an yadkhuluha baya gare su su shiga baya cancanta a gare su su shiga waɗannan masallatai na Allah illa khaifin face suna cikin halin tsoro Allah ta'ala a nan wajen ya bayyana al'adar waɗansu mutane masu wannan sifa ta wato hana mutane shiga ɗakin Allah hana mutane a ambaci Allah a ɗakin Allah masu hanawa a bauta ma Allah a masallatan Allah a rayar da masallatan Allah da ambaton Allah a ciki wannan mushrikan Makka sun aikata wannan a shekara ta hijira ta 6 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar Hudaybiya shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi domin yayi umra ya dauki hadayarsa yayi musu alama bai dauki makami ba yace bai fito dan yayi yaki ba ya sanya harami ya kora hadayarsa yayi mata alama wanda ake yi wanda duk wanda tun a cikin jahiliya duk wanda yayi irin wannan shiga ya koro hadayarsa ya shiga cikin harami to yafi karfin a takale shi yafi karfin a hana shi zuwa ɗakin Allah yafi karfin a ce za a zo a far masa a kwashi dabbobinsa ganima shi kuma a mai da shi ribatacce tun a jahiliya ake kiyaye wannan to sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun zo za su shiga makka mushrikan makka suka hana su shiga suka hana hadaya da aka koro ta zuwa ga ɗakin Allah a ambaci sunan Allah wajen yankan hadiyar a rabawa miskinan harami duk da a lokacin mushrikai ne amma saboda alfarmar ɗakin Allah da Allah ya yi alƙawarin zai ciyar da su min ju'in ya kuma wato amintar da su min khawfin duk da haka da suka yi wannan aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi su shigo cikin makka saboda haka mushrikan mu qurayshawa sun san sun shiga cikin wannan aya to babu wanda ya kai su zalunci domin abinda suka yi sun hana ambaci sunan Allah a cikin masallatan Allah domin wannan masallaci na Ka'aba shine mafi girman masallatan Allah kamar yadda Abu Dharr ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani masallaci ne aka fara assasawa ya Rasulullah yace Masjidul Ka'aba masallaci ne alfarma yace sannan wanne sannan masjid yace Masjid Iliya masallacin Baitul Maqdis yace kan bainahuma nawa ne tsakaninsu yace shekara 50 saboda haka shi shine ma masallacin farko yafi kowanne masallaci, sallah a cikin sa tafi sallah a kowanne masallaci, shine kada inda ake yin dawafi. To suka zo suka hana wanda za su zo su yi dawafi ga dakin Allah bil haqqi, da gaskiya za su ambaci sunan Allah su yi tasbihi su yi sallah a cikin masallacin bil haqqi da gaskiya, suka hana su. To ba wanda yafi su zalunci. Sannan kuma suka yi kokari su rusa masallacin, suka yi kokari su rusa shi hissan ta hanyar wato su abinan su rusa shi ga baki ɗayan sa, wa ma'anan kuma a hana mutane din su shigo su zo su ambaton Allah a ciki. Sun rusa shi ta hanyar abinda suke yi, suna yin dawafi tsirara, sun sanya gumaka a ciki. Saboda haka duk masu tauhidi, masu tsoron Allah, masu bin shari'ar Hanafiya ta Annabi Ibrahim wanda ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rayar, ba wanda zai zo. Saboda haka kaga sun rusa masallacin Allah kenan, domin waɗanda suke su ne ahalin su zo su bauta ma Allah a wajen ba za su iya zuwa ba saboda abubuwan da ke ciki na munkari. To don haka wannan babu wanda ya fi waɗannan zalunci. Domin me? Domin sun tara hana mutane su girmama haƙƙin Allah da kuma cutar kawukansu da kawukansu. Domin yayin da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin harami, ya zo yayin umra, wannan aibi ne a wajen Larabawa, aibi ne a dukkan duniya ga Quraysh, cewa ga mutane sun zo za su yi dawafi ga dakin Allah da ba a taba hana mutane ko a cikin jahiliya ba, amma an hana shi, an hana waɗannan. Saboda haka wannan abun aibi ne a gare su, hatta a bisa mizanin jahiliya ma abun a aibata su ne. Abun aibi ne a gare su cewa sun hana wa mutanen su samun amfani, talakawa da za a zo a yanka hadaya su samu su ci nama, su samu Allah ya ciyar da su, masu kasuwanci da za su amfana da kasuwancin masu zuwa wajen su ma su amfana da shi, duk an cuce su. Saboda haka duk waɗanda suka ɗauki irin wannan al'adar ba wanda ya kai su zalunci, domin za su tara zalunci na tsakaninsu da Allah tabaraka wata'ala, cewa wanda ba wanda ya san uqubar wannan kuma sai Allah. Wato laifin wanda ya hana mutum ya zo ya bautar Allah a ɗakin harami, wannan ba wanda ya san wannan laifin sai Allah. To sannan kuma laifi wanda yake hatta ƴan adam ma suna ganin asarin ɗinsa, suna ganin gurabunsa, cewa wato an sun janyo ma kansu zagi da aibi da kuma rashin da kuma cutarwa a cikin sikelin duniya. Haka zalika yana daga cikin waɗanda su ma suka hana shiga ɗakin Allah, ita ma ayar ta gaskata a kansu, su ne sarakunan Babil Nebuchadnezzar, wanda ya zo a shekara ta wajen 500 da ƴan kai kafin zuwa Annabi Isa, ya zo ya rusa Baitul Maqdis. Ya kama waɗansu Yahudawa ya mai da su bayi. Bayan shekara 18 ya sake dawowa, ya sake yaƙar su, duk waɗanda sarkinsu a lokacin nan ya yanka shi. Duk gari wannan ya zama tokan cewa gabaki ɗaya Yahudawa ɗin duk ya kwashe su ya mai da su cikin bauta, ya tafi da su ya kora su kamar tumakai ya kai su Babil. Ya zama to an daina bautar Allah a masallacin Baitul Maqdis. Haka dalika a zamanin a cikin daular Nasara, yayin da Rumawa su ma ya zama tokan cewa sun ci galaba a kan ƙasa mai sarki a cikin Baitul Maqdis, lokacin babban sarkinsu Titus yana daga cikin manya-manyan sarakunan Rum, shi ma ya je ya kai hari ga Baitul Maqdis, ya rusa masallacin, ya karkashe Yahudawa, ya maida waɗansu suka zama to bayi, ya hana a yi bautar Allah a nan wajen, ya rayar da maguzanci. Saboda haka duk waɗannan su ne limamin Qurayshawa wajen hana mutane bautar Allah a ɗakuna a masallatan Allah tabaraka wa ta'ala. To Allah ya ce ulaika, masu subantuwa da wannan, ma kana lahum an yadkhuluha, ba su da haƙƙin shiga cikin waɗannan masallatai, illa kha'ifin, face suna cikin halin tsoro. Wannan ayar Allah ya tabbatar da hukunci ne qadari shar'i, hukunci ne na kaddara kuma hukunci ne na shari'a, wato ma'ana waɗanda suke waɗannan Allah zai kaddara musu cewa ba za su taba shiga cikin masallatan Allah ba garuruwan da ake da waɗannan garuruwa masu alfarma ba za su taba shiga ba sai ya face suna cikin tsoro wato Allah zai sanya su zamanto suna cikin sai dai in dai suka shiga cikin wannan wuri to a tsorace suke wannan kuma ya faru a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka shekara biyu bayan sun hada shi shiga a fatuhu Makka shekara ta takwas bayan hijira ya shiga Makka dukkan Qurayshawa suka tsorata sai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dakhala al-haram fa huwa amin wa man aghlaqa babahu fa huwa amin wa man dakhala bayta abi sufyan fa huwa amin ce duk wanda ya shiga cikin harami ya aminta duk wanda ya kulle kofar gidansa ya aminta duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta to kage yadda Allah ya sallata musu tsoro saboda abin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sallama su ga hannunsa sallallahu alaihi wasallam suka zama to matsorata Allah ya kimsa ya sa musu tsoro da har suka zo sai wanda ya aminta shine kawai ya samu aminci amma tare da wannan da aka bijirar da su a gabansa sallallahu alaihi wasallam yana rike yana tsaye a kofar Ka'aba yana rike da itacen kofar ga sunan an bijirar da su sune kuma suka hana shi shiga daki shekara biyu da basu wuce ba sun sukui da kansu a tsorace duk ga sunan da yawan su ana bijire su a gaban sa sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يتي الله شي باب أبو كنت رأي سي الله شي كبد يا جسكة القور انسا يا تيم كبار انسا يا روسا ندنكا كريك باكي اي شي كبد al'amarin ba shi bane ba karfinsa bane ba karfin musulmi bane ba wani abu bane Allah ne haka ya nuna musu a nan wajen a bigiran da lokacin ne mai izza yake so ya nuna izzarsa tunda waɗannan mutane da suka yi gaba da shi yanzu gashi Allah ya sallada su a kansa lokacin da ya kamata ya tinkahu ya burga ya nuna isa ya tumbatsa amma sai nuna Allah a wajen sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan yace mata zun nuna anni fa'ilun bikum da kuke tsammanin zan yi da ku sannan suka ce akhun karim wa ibnu akhin yace idhabu fa antum mutlaqa wato wannan shine tsoratarwa qadaran kuma tsoratarwa shar'an a shari'a wannan abin da faru a gare su ta kaddara kenan Allah ya hukunta musu su zamanto wato a cikin halin rashin aminci a hali na tsoratarwa kuma shar'an wato Allah ya umarci musulmi kar su bar waɗanda suka yi wannan su shiga cikin masallatan Allah face suna cikin halin tsoro wato su tsoratar da su yayin da za su shiga nan wajen shi yasa ya zamanto cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yabqa dinani fi jaziratil arab kar addinai biyu su wanzu a jazirar larabawa ya umarni da a kori yahudawa daga jazirar larabawa lokacin sayyidina umar aka kore su ya umarni da kan cewa kada wani mushriki ya sake yin hajji bayan saukar suratul bara'a a shekara ta 9 bayan hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar sannan daga baya ya tura sayyidina ali da sakon suratul bara'a aka karanta musu ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da anhum hada mushrikai najasa ne kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekara ba za su sake shiga masallaci mai alfarma ba sai suna halin tsoro tunda sun zama to harbiyun in ba su musulunta ba in kuma kirista ne ko yahudu sai in za su biya jizya su shiga suna masu kaskanci a kaskantar da su a ba su damar sai dai su kwana uku ko makamancin wannan sannan tattara su fita wato Allah ya ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin baya cancanta a gare su ay la yastahiquna domin lafin ta istihqaq ce أي لا ما كان لهم ما يستحق لهم أن يدخلوها بايا تنشنتا بايا واتو بايا تنشنتا أجريش سشيجتي كين ونم مسلاتي سي الحالي سنة حالو سورو واتو الله جي قدر موسو حكا سنن كما كون مسلمي كسن ياسو kada su cancanci shiga wannan wajen face suna cikin halin tsoro shine ma'anan wato wannan aya ta tabbatar da tsoratarwa a gare su qadaran ta tabbatar da tsoratarwa a gare su shar'an lahum fi dunya khiz Allah yace kunyatarwa ta tabbata a gare su a rayuwar duniya Allah zai ba su zai kunyatar da su shine wannan abin da ake musu daga cikin misalin kunyatarwar wai ba wai shine kai kunyatarwar ba domin Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ya kawo nakira ce ya kawo sigan nakira domin tafhimin kunyar wato wata kunya mai girma za ta tabbata a gare su Allah ne san hakikanin ta daga cikin kunyar shine irin wannan abin da ya samu Qurayshawa yayin da aka zo aka shiga cikin Makka aka ci su da yaki ya zamanto sun zo sun ambijirar da su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran me za a yi da su da sunan wulakantattu to zartattu a gaban sa sallallahu alaihi wasallam to wannan ya dandana musu wannan kunya walahum fil akhirati azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a gare su a ranar lahira kunyar nan Imam Suyuti yake cewa hawalun bil qatli wasabi wal jizya wato kunya shine wato shi kunya shine wulakanci ta hanyar a karkashe su a ribatar da su a maida su bayi sannan kuma a sanya jizya akan su su biya ta amma wannan misali ne kunya ta fi haka kunya wulakanci abu a cikin duniya abin ki ne tunda gashi Allah yana narkon azaba da shi abin ki ne duk wanda yake mutum a bisa asalin halittarsa baya so dan haka ne ma Allah madaukakin sarki yayin narkon azaba da shi ga wanda yake musulmi ga wanda yake ba musulmi ba in dai mutum ne shi baya so a kunyata shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da ya koya mana shine Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah Allah ka kyautata karshen mu a cikin dukkan al'amura ka ba mu kyakkyawan aqiba a cikin dukkan al'amura ka tsiratar da mu daga kunya daga kunyata da wulakanta a rayuwar duniya da kuma azaba a lahira wannan hadisin duk da yake Sheikh Al-Albani ya ba a fashi amma Imam Ibn Kathir Al-Hafiz Ibn Kathir ya hassana isnadin sa a cikin tafsirin sa na
walillahi al-mashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thumma wajhullah إن الله واسع عليم
ولله المشرق والمغرب الله يأتي المشرق مهود الرانا والمغرب دم فائرتا لله دك نوسك ألاني نألاني واتو معنا أبندك سكانوس قبس ديما دا أبندك سكانوس دك نألاني آية الأرض كلها dukkan kasa baki dayanta ga Allah na Allah ce li annahuma nahiyata domin gabas da yamma sune nahiya biyu na kasa na duniya baki daya fa aina ma tuwallu ko ina kuka fuskantar da fuskokinku a cikin sallah in dai da umarnin Allah ne fa thamma wajhullah to anan kiblar Allah take ai fa thamma qiblatullah domin anan alwajhu anan wajen ma'anar take na ai wajhatullah wajhullah anan wajen ai qiblatu wannan bata da cikin ayatu sifat ba wajhu Allah bace ta ainihin fuskar Allah kamar da Sheikh al-Islam ya tabbatar duk da an samu daga cikin wadansu tabi'ai sun fassara ta aka sun dauke ta a cikin ayatu sifat amma Sheikh al-Islam ya musu raddi akan wannan yake cewa domin Allah madaukakin sarki Allah kamar yadda zai zo mana ya ce wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum sai yaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ba shine mahall shahid din ba mahall shahid din wajen cewa al-wajhu anan wajhullah ma'anarsa wani kullin wijhatun huwa muwalliha, wani kullin wijhatun huwa muwalliha, ga kowace al'umma an sanya mata kibla da aka ji da aka jibin ta zuwa gare shi, ita ake nufi. Tunda anan wajen ma ai Allah ya ta fa'ina ma tawtuwa da fa'ina ma tuwallu fa tamma wajhullah, cewa ma'anar wajhullah anan wajen ai wijhatuhu. Tunda ana cewa alwajh yana zuwa da ma'ana alqibla, yani aljiha, alwajh tana zuwa da ma'ana aljiha, wajhul jabal ay jihatul jabal. To wannan ayar malamai kamar yadda aka rubuto daga Abdullah ibn Abbas ya ce an saukar da ita raddi ne akan mushrikai yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskantar qiblar baitul maqdis, yake fuskantar qiblar baitul maqdis, yake sallah, sai suka rinka aibata shi cewa ya bar qiblar annabi Ibrahim, ya dauki qiblar yahudawa yana sallah a nan wajen. Saboda haka Allah ya ce musu, to ai ita dai qiblar da ya fuskanta din ta annabi Ibrahim din da ta yahudawa din duk tsakanin gabas da yamma suke, to gabas da yamma din dinna Allah ne. Saboda haka ko ina kuka fuskanta, in dai da umarnin Allah ne, to nan ce qiblar Allah, ba sai lalle kun dace da qiblar annabi Ibrahim ba. A wata riwaya kuma an ce wannan ayar raddi ce akan yahudawa da yayin da aka fuskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar qiblar su ta baitul maqdis, sai dawo yana fuskantar Ka'aba, qiblar annabi Ibrahim, sai suka ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, me ya juyar da su daga qiblar da suka kasance suna kanta. Wannan dalili ne kan cewa addinin nasu ba addini ne na gaskiya ba, yau ana abu gobe kuma a tashi da gareci. To shine Allah ya musu raddi da wannan ayar. An rawaito kuma daga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab cewa yana fassara wannan ayar da cewa wannan aya ce wadda take muhkama, hukuncinta yana nan tabbatacce, ma'ana wato gabas da yamma duk na Allah ne, ko ina kuka fuskanta tsakanin gabas da yamma, to nan ce qiblar Allah, nan ce qiblar da Allah ya yarda muku. Wannan ayar muhkama ce ga wanda yake tafiya matafiyi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar nafila akan taguwarsa, yana kasance yana yin sallar nafila akan taguwarsa duk inda ta fuskanta, ko ina ta fuskanta haka zai ci gaba da yin sallarsa. Ba kuma sai ya fuskanci qibla ba tukuna, kamar yadda wadansu malamai suka sharɗanta cewa idan mutum zai sallah akan abun hawa sai ya fuskanci qiblar Ka'aba, yayi kabbar harama, to sannan kuma sai ya juyo ya ci gaba da tafiya inda zai tafi. Kamar alal misali, idan mutum zai tafi Lagos, idan mutum zai yi Kudu, zai tafi Kaduna ko Abuja, kuma yana so ya nafila a cikin motarsa, to sai ya soma sai tukuna, in yana so ya fara sai ya fuskanci gabas ya kabbara har ma ta sannan sai ya kewaya ya juya sannan sai ya Kudu. To amma fi ila Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane, yana yin kabbara ya ci gaba da sallarsa ko ina ta fuskanta. To Abdullah ibn Umar yana karanta wannan ayar idan yayi hikayar wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma akan haka malamai suke jamahirin malamai suke kan cewar ya halatta mutum ya sallar nafila akan abun hawa, akan taguwa ko jaki ko doki, kuma sai a kiyasta sauran ababen hawa na wannan zamani akan su, jirgin sama ko kwale-kwale ko mota, babur fa, hajji ba mutar, hajji ma abin hawa ne ko keke fa har keke. To amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi a halin tafiya ya rinka yi, saboda haka sai a halin tafiya tsakanin gari da gari, ko idan mutum yana kai komo a cikin gari a cikin motarsa zai yi sai tsakanin gari da gari inda jamahirul ulama. Amma a wajen waɗansu malamai, wajen jam'un min ahlil ilm, daga cikin waɗansu tabi'ai, na manta sunan wanda yake wannan fatawarsa ce, ba kuma shi kadai bane, ina jin na samu tabi'ai har guda biyu da wannan, kamar lokacin da muka karanta hadith din a cikin karatun umda, na manta waɗanne ne daga ciki. Amma sun yi fatuwar kan cewa hatta mutumin da yake tafiya a kafa ko a cikin gari ne yana tafiya zai iya yin nafila حيث ما توجه تند والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله والصحيح إروا أنن دسك فتو على خلاف الأصل دي أبن ديزو على خلاف الأصل صلى أكن أبن هوا تازو أسابان أسلين تند بذائي ركوء با بذائي افتداد بتدي إيماني كما أنا وانا أيكي بند أيكي صلى أنا صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة akwai shagali a cikin sallah ma'ana har sallah za ta na ka duk wani aiki in ba aikin sallar ba to amma in kana kan abun hawa za ka yi wani aiki wanda ba aikin sallar ba za ka rike linzami in a cikin mota ne za ka tuka siyari in akan babur ne za ka sa giya za ka ringa ba da tota ko ba haka ba waɗannan ayyukan sun zo a cikin sallah kuma to da ka ga sallah akan abun hawa ta zo ala khilafil asl al asl shine kai sallah baka wani aiki in ba aikin sallar ba kamar nan ka zo kana wani aiki to ka'ida ce ta malamai duk wani abu da yazo ala khilafil asl sai ai taqayyudi da mahallin nas iyakacin yadda nassi yazo iyakacin nan za'ai annab sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yin wannan sallah ta sa a tafiyar sa zuwa ga khaibar an ruwaito yin wannan sallah ta sa a tafiyar sa zuwa ga yaki wannan tafiya ce wanda aka kira ta safar wanda yake yin kasura ce dan haka abin da yazo muntu shine safar in mutum yana a halin tafiya shine zai yi wannan sallah dan haka bai kamata mutum a wasa ababin ba tunda tazo ala khilafil asl idan wato abin da yasa malamai suka ce duk wani abu da yazo a sabanin asali sai ya taqayyudi da mahallin nas domin abin da yake faruwa idan kace zaka yi ta kiyasi akan sa kai ta kiyasi akan abin da nassi ya kawo kai zaka tabbatar da abubuwa ya zuwa ga asl har sai zaman to asalin naka ma ya rushe sai da zaman to kan cewa sallar ma gaba ɗaya ta fita daga cewa ba sallah bace yanzu kamar dai wannan wanda yake ko kana tafiya ma zaka rinka yin abin nan a zaka yi sallah haifa ma tawajjahta kai ta fita daga cikin sallah ce to shi yasa din wannan kaida ce jamaahirin malami suna itibarin ta cewa duk abin da fita daga cikin asl sai ai taqayyudi da mahallin nas a wannan ayar muka kamace akan wannan haka dalika da halin al-musayafa halin yaki yayin da aka zare ta kubba ana saran wuya to nan ma lokacin sallah yayi ba lokacin da za a yi salatul khawf to nan mu wajen ma falillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tawallu fa thumma wajhullah ko ina kuke ana saran ana harbin ana yin abu haka za a yi sallah ba za a bar sallah ta wuce ba ba zancen cewa sai an cika sauran sharuɗa an fuskanci kibla an yi menene babu wannan a cikin halatul khawf kenan to yabqa wada menene hukuncin sujudut tilawa shi ma in mutum yana kan abun hawa yana karatun alqur'ani zai sujudut tilawa ko ba zai yi ba waɗanda suka ce sujudut tilawa suka kiyasta shi akan sallah suka sanya masa sharuɗan sallah na fuskantar kibla da sitirci al'aura da yin alwala to za su ma anan wajen sun yadda tunda an halatta ai nafila akan abun hawa sun ce to za ka yin sujudu tilawa ma akan abun hawa waɗanda ku suka ce ai sujudu tilawa wannan ba sallah bane ba sallah bane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira shi sallah ba tunda ba sallah bane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace innama umirtu bil wudu idza qumtu ila salah an wace inda yin alwala ne kawai inda tashi zan yi sallah da haka sujudu tilawa ba sai an cika masa sharuɗin sallah ba wannan min babu aula su za su ce ma mutum ya sujada yayin da yake kan dabba ko ina ta fuskanta ba sai ya juyo ya fuskanci kibla ba akan wannan ma kenan ko shi kuma wajen wannan sujudu tilawa ko da a cikin gari ne mutum yake tafiya akan abun hawa ba sai a halin tafiya ba tunda sujudu tilawa a bisa sahihin maganar malamai wanda yake shine tarjihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cikin al-Ikhtiyarat sujudu tilawa ba sallah bane dan haka ba a shaddanta masa sharuɗan sallah dan haka in a cikin gari mutum yake yawo akan babur dinsa ko akan kekensa ko a cikin motarsa Allah ya bashi al-Qur'ani yana ta tilawarsa ya karanta ayar sujada sai sujudu tilawa ima'an yayi nuni yawanci ka'idar nunin kuma a wajen sujada ta zamanto yayi kasa sosai da kansa saboda ya bambanta sujada da ruku وليجعل سجوده احفظ من ركوعه هكما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي yana sanya ya sanya sujudarsa ya zamanto kan cewa tafi kaskanci da ruku'unsa wato in ya sunkuya wajen ruku'u sunkuyan sujuda ya zamanto yafi yin kasa kasa amma wannan a sallar nafila ne banda sallar farilla domin kamar yanda hadithin ko Anas ko Jabir a cikin wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar nafila akan dabbarsa idan lokacin sallar farilla yayi sai ya sauka ya sallar farilla mafhumin wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ba zai yi sallar farilla akan abun hawa ba to amma jirgin sama fa mutane da suke hawa jirgi da lokacin sallah zai shigo har ya fita ban salloli ma za su shigo har su fita kana cikin jirgi ba kai sallah ba ya mutum zai yi akwai wadansu malamai da suka dauki mai sallah a jirgin sama matsayin faqidut tuhurain an san faqidut tuhurain ko wanda Imam al-Bukhari ya ishara gare shi man lam yajid ma'an wala turaba wanda bai samu ruwa ba bai samu turbayar taimama ba ga sallah ka zo ba ruwa ba turbayar da zai yi taimama saboda haka ba san tunda ba tsarki akwai sallah ba sallah to me zai yi na'am an ce ba abin za a duwa alwalar kwata-kwata ba abin taimama faqidut tuhurain shine Imam al-Bukhari ya rinjayar da cewa faqidut tuhurain zai sallah kamar yanda yake saboda hadithin Ammar ibn Yasir da abinnan ba hadithin Ammar da Umar ba hadithin Ammar shine wanda ya turbaya ba wannan hadithin ba hadithin wadanda suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su kan su je su nemo ruwa lokacin sallah yayi lokacin kuma ba saukar da ayat taimama ba sai suka yi alwalar su kamar yanda suke sai suka yi sallar su a haka bayan ba su da ruwa da suka dawo sai suka tarar da suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da ayat taimama aka shar'anta taimama saboda haka Imam al-Bukhari ya kiyasta halin su kamar halin wanda yake bai samu ruwa ba bai samu taimama ba tunda ba saukar da hukuncin taimama ba a nan wajen sai zama to kamar hukuncin wanda bai samu kasar da zai taimama ba ne yace dan haka mutum sai yayi sallah kamar yanda yake a cikin wanda yake cikin irin wannan hali malamai kashi hudu suka rabu kashi na farko suka ce yayi sallah ya rama ko yayi sallah ya rama na farko kenan na biyu suka ce yayi sallah ba zai rama ba sallar sa tayi na uku suka ce ba zai sallah ba amma zai rama na huɗu suka ce ba zai sallah ba zai rama ba an gane sallah da ramuwa in ka kasa su sau biyu biyu sau biyu hudu ko sallah da ramuwa yayi sallah ya rama yayi sallah kar ya rama kar yayi sallah ya rama kar yayi sallah kar ya rama to haka wadansu malamai haka suka sanya hukuncin wanda ya hau jirgin sama wadansu suka ce yayi sallah ya rama sallah wannan kaulin da'ifi domin istihsani ne domin in dai har an ce ayi sallar to ya kamata a ce ta wadatar shi sa waɗansu malamai suka yi suka akan wanda aka ce ba shi da misali a cikin shari'ar musulunci na biyu ba zai yayi sallah kar ya rama sallar sa tayi wannan shine ra'ayin Imam al-Bukhari kuma shine ikhtiyarin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi sallah kar ya rama abin da ke karfafa wannan shine fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurdan ikonku abinda za ka iya kenan wajen bautar Allah sai ka yi tunda wajibi ya hau kanka wajibi ka bauta ma Allah wajibi kai sallar nan kar ka bari lokaci ya fita in ka samu a gefen jirgi kai sallah kamar abin da kai ruku'u da sujada da komai ka yi amma wani jirgin ba ka samu kai wannan ba sai ka yi a zaune ɗinke ka yi tumi'u iman don shi ne abin da za ka iya na uku kar kai sallah amma ka rama wato saboda ganin kan cewar za ka iya yin sallar kamar yadda Allah ya ce kai ba. Ba za ka iya yin sallar kamar yadda Allah ya ce kai ba. Saboda haka tana kuma babu abin da ya sanya sallar za ta faɗi a kanka. Saboda haka sai ka bar yin sallar har sai ka sauka ko har sai ka samu halin yin sallar sai ka yi ta kamar yadda Allah ya ce. Kamar yadda Allah ya ce fa idza ma'anantum fa aqimus salah. Muka samu aminci kuka nutsu to ku tsaye da sallah. Kawai na hudu kuma suka ce ba za ka yi sallar ba ba za ka rama. Kace Allah ya umarce ka kai sallah kuma bai baka iko ba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saboda haka wannan wajibi ya faɗa a kanka. Wannan shine abul aqwal. An roto shi an dangana shi an roto shi ga waɗansu malaman Imam Malik waɗansu kuma sun yi inkarin wannan amma a sahihi duk wayannan aqwal din akwai su a matabar Imam Malik. Duk aqwal din guda hudu akwai su a matabar Imam Malik. Saboda haka wannan matsalar fatirut tahurai matsalar ce wanda yake mai sallah a cikin jirgin sama waɗansu malamai a wannan zamani suke kamanta mai sallah a cikin jirgin sallar farilla a cikin jirgin sama suke kamanta shi da wannan matsalar ta fatirut tahurai.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
وقالوا اتخذ الله ولدا الله يجي كما سنشي كما سنشي اتخذ الله ولدا الله يارك سبحانه سركي يا تبتع قريشي قبرني يوانم بل له ما في السماوات والأرض عبندك يتكين سمي دكسا دك ناسني أهلت أملكي دم لك السني هلت السني أبنبوت السني ملك الله كوا وانا ينا كوري هاي هو أعم بتي أنشي بل له ما في السماوات والأرض dan a rinjaye da wanda yake ba masu hankali ba a cikin sammai da kasa din ba a ce man fi samawati wal ardh kullun lahu qanitun dukkanin su ai dukkanin abin da ke cikin sammai da kasa qanitun masu da'a ne lahu ga Allah tabaaraka wa ta'ala shine ma'anar al-qunut at-ta'a al-qunut yana da ma'anar guda biyu ma'anar sa ta farko at-ta'a ma'ana ta biyu al-qiyam wa kullu a ma'anar farko kullun lahu qanitun kullun lahu muti'un dukkanin su masu da'a ne ga Allah amanar ta biyu alqiyam kullu lahu qa'imina bil haqq dukkanin su masu tsayuwa ne da gaskiya ga Allah wannan ayar raddi ne akan yahudawa da nasara da basu girmama Allah yanda cancanta a girmama shi ba Allah ya ce su yahudi da nasara da kuma mushrikai da suke riya cewa mala'iku ayan Allah ne sun ce ittakhadha Allahu walada Allah ya rikida subhana sarki ya tabbata ga Allah ya tabbata gare shi gabarun wannan abu ma'anar tasbihi shine tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba at-taqdis kuma tsarkake Allah daga dukkan tawaya tsarkake Allah daga dukkan tawaya fa wato danga Allah madaukakin sarki ya fi kowa san yabo ba wanda yake san yabo irin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahada ahabba ilayhi almadhu min Allah wa min ajli dhalika madaha nafsahu ba wanda yafi san yabo babu wani babu wanda yafi san ayabe shi irin Allah dan haka Allah ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin to dangana ma Allah abinda bai dace da shi ba yana warware yabo ga Allah shi yasa ne yazo a cikin hadithul qudsi yake cewa shatama ibnu adam wama kana lahu an yashtiman an yashtiman kafara yace kafara ibnu adam wama kana lahu an yakfura bi dan adam ya kafirce mu ko baya cancanta a gare shi ya kafirce mu ya dan adam ya zage ni baya cancanta a gare shi ya zage ni amma kafircinsa da ni shine yana sanya mun abin bauta
tare da ni, yana sanya abin bauta tare da ni, alhali kuma ni nake azurta shi, ni nake azurta shi. Zagin sa a gare ni yana sanya da a gare ni, yana cewa ni ina da da. Wa ana Allahu al-Ahad Allahu samad alladhi lam yalid wa lam yulad, inda yazo a hadithin Abi Huraira. Ni alhali ko inji Allah yace Allah yace ni ne Allah wanda yake kowa yake bukatuwa ya zuwa gare shi, wanda bai haifa ba ko ba haife shi ba. To nan Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa daga wannan wanda yake shine wajibin mu. Tsarkake Allah daga tawaya, daga dukkan wata tawaya, daga dukkan abin da bai dace da shi ba, abu ne wanda Allah yake so. Dan haka Allah madaukakin sarki ya zabi kalmar tasbihi ta zama to ita ce ibadar fiyayyin bayin da suke kusa da shi, sune mala'iku. Allah ya zabar musu at-tasbih wat-tahmid, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi shine tasbih, yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyan zance shine zancen da Allah ya daukaka shi ga mala'ikunsa suke tasbihi da shi, subhanallahi wa bihamdihi. To yin tasbihi ga Allah din kamar yadda nan Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, sarki ya tabbata a gare shi, shine magana abin so. Yin tasbihi, akwai wani dan uwan mu, wani mutumin Burkina Faso, yayi littafi ya rubuta wanda da shine ya samu digiri na uku akan at-tasbih, akan tasbihi kawai ya rubuta wannan littafin nasa, yana an buga shi juz'i uku akan tasbihi kawai. Sana ce Ahlu Sunna ba ruwansu da zikiri. Ballahu ma fi samawati wal ard, Allah ya ce abinda ke cikin sammai da ƙasa dukkaninsa na Allah ne. To tun da kuma mallakarsa ne, wannan yana kore zamantowa ɗa, domin ɗa jinsin ubansa ne, jinsin ubansa ne. To tun da shi kuma ɗan da ake cewa na Allah ne, yana cikin sama da ƙasa, uba ya taɓa mallakar ɗansa, shi ma girma zai yi zo ya zamanto shi ma shi ne uban, ya zamanto sa'a. To mulki kuwa yana kore wannan wato haihuwa, shine wato ma'anar ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun, dukkaninsu masu kunuti ne. Al-qunut kamar yadda muka ce su ne wa'annan ma'anoni din guda biyu, yana daga cikin Allah madaukakin sarki ya so ya kwadaitar da mu da yin kunuti, yace wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya zuwa ga Allah kuna masu kunuti, ai ma kuna masu da'a ga Allah, ko kuna masu tsawaita tsayuwa a cikin sallah. Imam al-Bukhari a wajen kunut ya fassara shi da tsawaita, yin tsawaita addu'a bayan an dago daga ruku'u, tsawaita zikiri bayan an dago daga ruku'u, wanda shine hadisin da muka karanta a makon nan da ya wuce a cikin karatun Umda. Idan mutum ya dago kansa daga ruku'u kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata, yayi yabo ga Allah, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, ahla sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd, wa kulluna laka abd, la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. In mutum yayi haka, ya kamanta yayi aiki da wannan ayar wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya ga Allah kuna masu ku tsaya kyam ga Allah a cikin bauta kuna masu kunuti. Badiyu samawati wal ard shine wanda ya samar da halittar sammai da ƙasa ba tare da ya kofa a wajen wani ba, ba tare da ya je ya gano yanda ake ba, shi ma ya zo ya kwaikwaya, shine ma'ana al-badi, wanda ya fitar da abu ala ghairi misalin sabiq, ba tare da ya ga wani misali da ya gabata ba, shine wanda ya kage halittar sammai da ƙasa. Wa idha qada amra, idan Allah ya hukunta al'amari, wato ma'ana al-qada anan wajen al-irada, in Allah ya nufi wani al'amari wato samar da shi, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, kadai abin da yake fada a gare shi shine ka zama abu kaza sai ka zama. Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, misalan annabi Isa wajen Allah kamar annabi Adam ne, ya halice shi daga turbaya, sannan yace masa ka zamanto Adam, sai gashi ya zamanto Adam. To haka zalika annabi Isa, to dukkan al'amarin Allah haka yake.
Wa qala alladhina la ya'lamuna lahu آيَةٍ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
الله يقول وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَأَنْدَ بَعْدُ دَسَنِي سُنِي كَافِرَي كَافِرَي مُشْرِكَي waɗanda suke ba a saukar da littafi a gare su ba mabiya addinin Kirista ko addinin Nasara ba su ake nufi da alladina la ya'lamu sun ce laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya laula yukallimuna Allah me yasa Allah ba zai mana magana ba ya gaya mana cewa kai manzon Allah ne dan kawai shikenan mu gaskata mu ji murya daga sama Allah yana faɗa Allah yana magana kamar yanda bani Isra'il suka ne suka ji su ma maganar Allah yana ce ma annabi Musa kai kaza karkai kaza don wa me yasa Allah ba zai mana maganar ba aw ta'tina aya ko kuma aya ta zo mana me yasa aya ba za ta zo mana ba za ta gaskata akan gaskiyarka kadhalika qala alladina la ya'lamu kadhalika qala alladina min qablihim kamar haka ne wadanda suke gabanin su suka fadi mithla qawlihim kutankwacin irin maganar su wato kamar yanda wadannan suke fada bisa ta'annuti dan maganar su ta'annuti ce tunda aya ta zo musu kamar yanda waɗannan suke faɗa wanda yake sun yi haka ne bisa ta'annuti haka wanda su gabace su ma suka yi bisa ta'annuti suka faɗi kwatam kamar wannan magana sun faɗi kamar waccan kadhalika qala alladina la ya'lamu kadhalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawlihim a wajen al-yahudu wan nasara wajen cewa at-tashbihin farko tashbihin halin tashbihi na biyu kuma tashbihin maqala to haka dalika take a nan wajen halin waɗanda halin su duk ɗaya ne wajen ta'annuti kamar yahudawa ai ta'annuti ne sun ji zancen Allah sai suka ce ba za su imani ba sai sun ga Allah balo balo kaga nuna kan cewa maganar su ta'annuti ne haka zalika mushrikai sun ga ayoyi iri iri wace aya ce ba su gani ba amma duk da haka wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ya tabbatar da kan cewa suna ganin aya da yawa sun gani wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun duk wannan aya ce da suke gani wanda suke gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to amma duk da haka suka ce a kawo musu aya saboda ta'annuti to shine Allah ya kamanta halin su wajen neman a kawo musu aya saboda wato saboda taurin kai da kin gaskiya haka zalika suma waɗannan suke faɗa kamar yadda wanda magabatan su suma suka faɗa to shine Allah madaukakin sarki yace tashabahat qulubuhum zukatan su ɗaya ne da su waɗannan alladina la ya'lamun da kuma alladina min qablihim wanda suke gabanin su zukatan su ɗaya ne ma'ana al-kufru millatun wahida kafirci milla ɗaya ne ba sa canzawa duk halin su guda ɗaya ne zuciyar kafiri ta zamanin annabi Nuh irin zuciyar kafirin zamanin annabi Musa ce irin zuciyar kafirin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin zuciyar kafiri ne har Allah ya daɗe kasarsa abin da duk suke faɗa duk ɗaya ne jiya a cikin Ittijahul Mu'akis an yi hira da wata kafira wadda ta tsaya akan sai ta zagi Qur'ani sai ta zagi musulmi ta zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga jin maganar ta zaka san din kware Allah yayi gaskiya ta shabaha qulubu zukatun nasu duk akan dan haka ɗaya suke to a cikin wannan akwai lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta kakka da mu zukatun su duk ɗaya ne kamar yadda waɗancan suka yi wannan su ma haka suke babu bambanci kuma aqibar waɗancan su ma haka wannan aqibar waɗannan za ta kasance to dan haka a cikin wannan akwai tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya bi tafarkin sa kan cewa kada kafircin kafiri da lafazin da kafiri zai da ta'annutin da zai da yakin da yake yi da gaskiya da rashin girmama Allah da yake yi kada ya dame ka in aya ce suke nema aya ta riga ta zo qad bayyana al-ayati li qaumin yuqinun mun riga mun bayyana ayoyi amma gawa ga mutane wanda suke masu yaqini ba wanda yake gane ayar Allah illa mutane wanda suke masu yaqini وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم أزادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون دابا هكا آير الله هكا تكي با وندي يكي با وندي يكي جنن بيان انت انتظو سيمو تمي يكين سيمو تاني ما سي يكين اليقين شيني واتو قسكير إيماني شيني قسكير إيماني imani kuwa abu ne wanda yake Allah yake sashi a cikin zuci wanda ba matsayin sa daya ba karuwa yake yi me yake kara shi da'ar Allah da'ar Allah ke kara imani koyaushe mutun ya sabunta wani aiki na da'a wanda da baya yi to Allah zai masa karin imani Allah zai masa kyautar karin imani da yaqini a cikin zuciyarsa wanda yake daga cikin wannan shi ake suke imani shi ne wato ƙarin yaqini shi za ka ga idan an karanta musu ayoyin Allah za ka ga suna kuka sun fada suna masu sujjada Qur'ani ɗaya ne amma a karanta shi wannan sun ana karanta shi sai sun ga cewa maza qala anifa me yake faɗa ne me yake cewa ne ya ga mutane sai koke suke me kukan ne suke amma ko masu yaqini suka sai zuciya su ta kare sai gaban su yayi ras sai lakar su ta dau jikin su ika jikin su ta tashi su kuka suna kaskantar da kai ga Allah suna jin girman Allah to wannan ba wani abu ne ke kawo wannan ba illa halin zuciya zuciyar da ta san Allah da ta sha imani ta sifanci da yawan da'a ga Allah ba kamar zuciyar wanda yake kullun a cikin keta haddonin Allah ba kullun a cikin sabon Allah ba ka taba hada dukatan da ya ba shi yasa Allah ya ce qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinu ayoyi Allah ya ce ya riga ya bayyana su ga mutane wanda suke masu yaqini an sun ta na wajen ay ya'lamuna annaha ayat masu yaqini sun san cewa waɗannan ayoyi ne fa yu'minun sai su imani fa tirahu ayatin ma'aha ta'annud dan haka neman wata aya bayan su wannan ta'annuci ne da haka masu yaqini ba sa cewa a kawo aya shi yasa ma har yayin da muminai suka ce a saukar musu da aya a saukar musu da sura wanda za ta umarce su da tasbihi su jihadi Allah ya nuna musu cewa ba wannan khilafu aulani wa qala alladhina wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzilat sura فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وشيسا باء نيمان آية سبو دايين دا إذا متن ينيم آية لألا ونن آية تزمتوا إتشيسا ندير حلقسا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون nisaran sanar da ku cewa idan ayat ta zo ma ba za su yi imani din ba hatta kai da kake takamar imanin ayat ta zo ta zamanto maka fitina ayat da mutum zai nema shine ayat da Allah madaukakin sarki ya riga ya saukar wanda yake ya riga ya bayyana ta ga masu yaqini sai mu nemi ƙarin imanin mu da Allah madaukakin sarki ta hanyar biyayya ga Allah da jaddada da'a da tsananta da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce ainihin abinda zai sanya mu mu samu mu ga ayar Allah a cikin komai da komai domin akwai ayoyin Allah a cikin komai da komai sanurihim ayatina bil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ya ce za mu nuna musu ayoyin mu a sassa da kuma a cikin jikunan su har sai ya bayyana a gare su kan cewa gaskiya ne ayoyin Allah yawa gare su amma ga mutane waɗanda suke masu yaqini Allah ya sanya mu a cikin su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
لا إله إلا الله
أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akwai tambayoyi da yawa da suka zo akan Laraba gara. Laraba karshe ta watan Safar. Da champion da ake yi cewa rana ce wadda take ta sharri, rana ce wadda yake ba a tafiya a ciki, ba a kulla wani abu, ba a kulla wata harka ta kirki. Duk abinda ake neman dacewa da abin da ake neman arziki ta hanyar ba a kulla shi a wannan rana. To wannan yana daga cikin itikadin jahiliya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ya nuna cewa ya haramta shi, ya nuna ya bata shi, ya kuma hana mu mu itikadi da shi. Yace la adwa wala tira wala hamata wala safar. Babu adwa, wato nakalin cuta daga tafi zuwa ga wani, daga wani zuwa ga wani da ƙarfin kanta ba da kudura, ba da kaddara Allah ba. Babu kuma canfi, wato shu'umci, ta ce abin abu kaza shine sanadiyar ta ce abu kaza wani abu shine sanadiyar rashin arziki ko sanadiyar wata samuwar wani abu mummuna kamar wani zamani ko wani gari ko wani mutum ko wani gida ko makamancin wannan, shine lafiyara. Wala hama, babu fatalwa. Wala safar, babu wato itikadin cewa watan safar wata ne wanda yake na shu'umci, wata ne wanda yake mai kawo sharri, wata ne wanda yake babu ba a abin arziki a cikin sa. To wato ma'ana duk wanda yake itikadin ɗaya daga cikin wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tiyara liman tatayyar ala man tatayyar, wanda yayi abu na shu'umci to zai fada a kansa da wannan shu'umcin da yayi. Idan mutum ya itikadin cewa safar din zai kawo masa mummuna ko tafiya rana Laraba za ta kawo masa mummuna, to kansa za ta fada. Wannan mugunyar addu'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yayi wannan. To da haka bai halatta ba. Shi yasa koda wato tasirin zama da masu wannan itikadin yayi rinjaye akan ka, yayi galaba akan ka, ka faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga duk wanda yayi tabayyuri, wanda ya shu'umci, wato wanda ya canfa wani abu ko ya canfa wata rana. Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Allah, babu wani alkhairi sai alkhairinka. Babu wani abu da za a ce za a yi shu'umci da shi babu sai abinda ka kaddara. Babu kuma wani abun bautawa da gaskiya in ba kai ba. Ko kuma la a hadith, kamar yadda zuwa hadithin Ibn Abbas, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yuzhibu sayyiati illa ant wa la ilaha ghayruk. Allah, babu wanda yake kawo alkyawawan abubuwa illa kai, ba wanda yake tafi da miyagun al'amura illa kai, ko babu abun bautawa da gaskiya sai kai. Sabubba iri biyu ne, akwai sabubban alkhairi, akwai sabubban sharri. Sabubban alkhairi daga Allah suke, idan mutum ya same su yayi kokarin neman su, sannan kuma ya gode ma Allah in ya same su, kare itikadin su ne dalilin alkhairi. Allah ne yake tabbatar da alkhairi din, ba su ba. Sabubban sharri kuwa ba wani sababi na sharri illa zunubai. La zamani wala mutum wala makani yake shine sababin sharri. Sababin sharri zunuban mutum ne.
ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, duk wata musiba ta same ku da abinda hannuwanku suka aikata ne. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, duk wani alkhairi da ya same ka, kyakkyawa da ya same ka daga Allah ne, mummuna kuwa da ya same ka daga kanka ne. Saboda haka zamani, mummunan zamani, shu'umtaccen zamani shine zamanin da ka saba Allah a ciki. Mummunan bigire, shu'umtaccen bigire shine wurin da ka saba Allah a ciki, shine zaka ji tsoron mummunan ukubarsa. Amma ba wata rana salin alim wadda ba ruwanta ba, haka yau ka canfa ka. Aza a jahiliya sun canfa watan Shawwal, ba sa aure a cikin watan Shawwal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Shawwal ya auri Aisha, a cikin watan Shawwal ya tare da Aisha, a cikin watan Shawwal ya auri Ummu Salama, bal mafiya yawan matansa a cikin watan Shawwal ya aure su dan ya rusa wannan al'ada. Aisha radiyallahu anha take cewa, to ku duba ku gani wace ce daga cikin matansa ta samu rabo kamana, inda Shawwal yana kawo sharri, inda an aure a cikin Shawwal yana kawo sharri, wani rabo zan samu? Amma duk cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inji Aisha, fa man ahba minni, waye kai da waye kai da samun rabo kamata, waye kai ta samu, waye kai ni, waye kai ta samun rabo kamata, babu. Saboda haka wannan yana da cikin itikadin jahiliya, kar mutun yayi idan ma wani abu, in ma har burbushin abin yana bin sa, to yayi wannan addu'ar, yayi imani, ya jaddada imaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yace yana son karin bayani akan wannan ayar, shin gadin dukiya ake nufi ko na annabta da ayar na warika Sulaimanu Dawud, warika Sulaimanu Dawud da waqala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayyib, abinda ya gada shine inda Allah ta'ala yake ta walqat atina Dawud da Sulaimanu ilma, Allah yace mun ba mu annabi Dawud da Sulaimanu ilmi, shine abinda ya gada da wajen annabi Dawud, ilmi da annabci, ba dukiya ba, ba sarauta ba, ilimi da annabci, dan sarauta bata zamanto abin gado ba, wato shari'a bata ce a gaji sarauta ba, amma ta ce abin ta tabbatar da gadin ilimi, al ulama warasatul anbiya, to da ka abin da ya gada kenan. Wannan ya ce me ake karantawa a cikin sujudu tilawa da kuma sujudu shukr? Sujudu tilawa dai yazo sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi, da kuma addu'ar Allahumma aktub li biha ajra wa da'ani biha wuzra waj'al hali indaka dhukra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Wannan tidda yake Sheikh al-Albani ya da'afa hadithi, amma Sheikh al-Uthaymeen ya hasana shi na cewa babu laifi a yayin addu'ar da ita, yazo shi ma a cikin hadithi cewa wani mutum ya yi mafarki ya karanta ayar sujada, sai bishiya ta fadi ta yi sujada, sai ji tana karanta wannan addu'ar, yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrari, ya ikrarin sa akan wannan, saboda haka ya zama to karanta ta, ya zama to sunna. Wannan tambaya wacce sura ce tafi girma a cikin Al-Qur'ani, Fatiha. Sujudu shukur shi babu wata addu'a da ta zo, sai dai ka gode ma Allah da abin da zaka iya yi na yabo da godiya a gare shi akan ni'imar da kake sujadar domin ta, akan ni'imar da ta sanya ka kai sujadar domin wannan ni'imar, sai ka ambace ta ko da Hausa ne. Yana kuma tambayar wace aya ce ta fi falala, wannan bayan wace sura ce ta fi falala, ayar da ta fi falala ayar ta fi kowace girma dai wannan ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul kursi. Lokacin wani lokaci ne ya kamata a yi addu'a, lokacin da ya fi kowace ka yi addu'a da Allah ya fi amsa addu'a shi ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ana amsa addu'a a lokacin, kamar jawfun laylil akhir, tsakiyar dare na ƙarshe, sulusin dare na ƙarshe, lokacin da Allah yake cewa waye mai tambaya ya amsa masa, da kuma a cikin sujada, da lokacin da za ka yi buɗe baki in ka yi azumi, da lokacin da tsakanin kiran sallah da iqama, da kuma in an yi sau wajen yaki, da yayin saukar ruwa, duk wannan din nusus sun zo akan waɗannan ne za ka yi. Wannan yace ana so, yana so a yi masa bayani akan tamin al-aqida al-wasitiyya ne ba al-asitiyya ba, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ko an fassara shi zuwa turanci eh na an fassara littafin zuwa turanci an fassara shi zuwa turanci sai dai gaskiya ban san wata kila ya duba internet zai same shi insha Allah amma bayani akan littafin ai kokari ka samu wadansu cassettes na littafin tun daga shi nan ana an yi sharhin sa ko a yanzu ma dan uwa Malam Abdul Muttalib yana karatun sa a daura ina karanta shi ina jin duk mako sau daya a mako to ranka ka nemi cassette din sai ka ji abin da littafin ya kunsa na'am
idan musulmi ya addu'a
sai da yaran sa sai da yaran sa na Hausa tunda Allah yana ji Allah yana jin kowane yare kowane yare ka kira shi ko a sujada ne in baka iya larabci baka yi da Hausa ko a cikin sallar farilla ne in baka iya larabci wannan shine fatuwar malamai shi yasa ba a yadda mazhabar Abu Hanifa ba da yake cewa in zaka yi addu'a a cikin sallah sai dai kai addu'a da sigar Qur'ani addu'a da ta zo a cikin Al-Qur'ani ba za ka yi addu'a da wata in ba wannan ba idan ya halatta kai addu'a da larabci da ba abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani da sunna ba ya halatta kai da yaranka tunda larabci a nan wajen shi ma yare ne kamar kowane yare wannan yace yana da jari da yake zuwa Lagos yana siyo kaya ya kawo kasuwa ya rabawa abokan ciniki bayan sati uku zuwa hudu su hada masa kudin sa ya sake komawa ya siyo wadansu kayan amma a cikin wannan ribar yake bukatun gida akwai makwabcin sa a kasuwa ya tambaye shi da ya bashi wannan kudin domin ci gaba da aikin gini da aka ba su tare da wani aminin sa idan ginin ya kai minta za a biya shi kudin nasa za a biya shi kashi 50 na kudin aikin nasu sannan su dawo min da kudina sai ya tambaye ni nawa za a bani sakamakon amfani da aka yi da kudin sai ya ce masa zan yi tambaya to malam menene hukuncin wannan karin da za su yi min akan wannan kudin Allah ya kara fahimtar da mu ali wannan bashi suke nema a wajenka kuma suna neman su biya ka kudin bashin wannan abin da ka karba daga wajen su in ka karba riba ne idan kana da in kana so shi bashi irin bashi yana daga cikin wato akadi na taimako abin da ake cewa uqudul irfaq wanda ba a neman wani abu daga ciki sai ladan lahira shi yasa aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud da kuma Abdullahi ibn Umar ma ya faɗi irin wannan magana cewa idan ka ba mutum bashi yazo mayar maka da bashi yace ko da cikin tafin hannu ne ya baka na abin na ingiriji na abincin dabbarka kakka karba an ka karba ka ci riba saboda ka wannan shirin wannan akadin kamar yadda kuka yi shiri ne na bashi da litan karba ba amma idan da za su ce wannan aikin da aka ba su ka zo ka zamanto shariki tare da su ka kawo kudin ai amfani da kudin domin ai ginin idan an biya su ba zancen an kai linta ko ba a kai linta ba idan an biya su kudin a raba riba ga iyakar da za a raba riba in an yi hasara a raba hasarar ya zama tukan cewa kai ka dauki hasarar kudin ka su kuma su dauki hasarar aikin su ba za su samu komai ba to in wannan ne ya zama tokiraba wanda wannan ya halatta kamar yadda shari'a ta nuna to wannan ita ce tambaya ta karshe yace menene ake nufi da yin tadabburi da ayoyin alqur'ani bayan karantawa tadabburi da ayoyin alqur'ani shine kai tunani akan ma'anonin ayoyin alqur'ani ba kawai kana karantawa kawai karatu babu tunani ba Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab a cikin halittar sammai da ƙasa da kuma sabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu gani ga masu hankula to kaga a nan wajen Allah ya fassara masu hankula innan alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila to wannan shi tadabbur suna tunani a cikin halittar sama da ƙasa suna cewa rabb ubangiji mu baka halicci wannan da ƙarya ba to wato ma'ana ka tsaya kai tunani ka duba in Allah ya ce maka kai tunani in ya ce maka ka ji tsoron azabar Allah ka suranta azabar Allah in ya ce maka abin nan kai zabura zuwa ga ni'imar Allah da falalarsa da yardarsa ka suranta wannan in yace maka ka bar kaza in ka ji kyamar wannan ka ji kyamar wannan abin ka ga illarsa ka ga aibin sa in ya karo maka kissar annabawa kai tunani ka ga ayoyin da ke ciki la karkana fi qasasin ibratun li ulil albab abin da yake kai izina da shi wannan shine tadabburi a cikin ayoyin Allah kuma kowa zai tadabburi a cikin ayoyin alqur'ani gurgurdan ilimin sa da zahiri gurgurdan ilimin sa da tafsirin alqur'ani wanda zai je ya karanta a cikin tafsiri kuma gurgurdan tsoron Allah sa gurgurdan yaqinin sa domin ayoyin Allah abinda yake sa mutum ya gane ayoyin Allah yaqini kamar yanda Allah ya faɗa da muka karanta a wannan aya ta karshe kad bayyana ayati liqaumin yuqinu yi gurgurdan yaqinin ka gurgurdan fahimtar ka da gurgurdan fahimtar ka da wato ganewarka da karbarka ga ayoyin Allah tabaaraka ta'ala wannan yace wai da Allah ya halatta mutum ya ambaci sunan wacce suka yi soyayya da ita sannan wani ya aure ta ta mutu a wajensa ni ban gane wannan ba ya ambaci sunanta ambacin sunan mace ya bai halatta bane ban gane abin da yake nufi ba inda ba dai irin yadda dai waɗansu larabawan kauye suke gani ba da suke ganin kamar haramun ne mutum ya ambaci sunan matarsa ko ya ambaci sunan mace sai dai yace akramakallah ya faɗa ba zai faɗi ma sunanta ba bayan kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an yi nemi izini wajen sa yace wa suwane ne aka ce Zainab ce yace ayyu zayani wacce daga cikin Zainabobin aka ce masa imra'atu ibn mas'ud so da kaga har ma yace ya san cewa Zainab din tafi daya kuma yana kiran su da sunan su so da haka wannan ba musulunci bane mutum yace ba zai kira sunan mace ba kiran sunan mace ba abin da ya hana shi to amma ban sani ba wata kila akwai wata a cikin wata tambaya da
ta yi ta ce abin da yake cewa wai bayan ta aure ta fito ila da ko ta fito ta aure ta kasance yake aiki
har ta mutu fa bayan aure ya mutu ta mutu yace ko kuma shine auren ne ya mutu subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta